sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Lahadi ta kiran taron gaggawa na musamman na babban zauren majalisar mai mambobi 193 kan mamayar Ukraine da Russia ta yi, wanda a iya yi gobe Litini a cewar jami'an diplomasiya. Ƙuri'ar wadda ƙasashe 15 mambobi za su kada ta dalla-dalla ce saboda karwata daga cikin ƙasashe masu kujerar dindindin, wato Russia, China, Faransa, Burtaniya da kuma Amurka, ta iya hawa kujerar naki. Matakin na buƙatar ƙuri'utara na amincewa kuma da alamar za a samu, a cewar jami'an diplomasiya. Sau 10 ne kadai aka taɓa yin irin wannan zama na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya tun daga shekara ta 1950. Buƙatar a yi wannan zama kan Ukraine na zuwa ne bayan da Russia ta hau kujerar naki ranar Juma'a game da wani daftarin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na yin tir da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Ƙasashen China, India da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙaurace a yayin da saura 11 suka kada ƙuri'ar amincewa. Mamayar Ukraine da Russia ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen 4 million su tsere daga ƙasar, a cewar Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon, wanda hakan zai haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a Turai cikin shekaru sama da 70. A cewar babban kwamishinan sashen kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya, Filippo Grandi, zuwa safiyar jiya Asabar, 'yan ƙasar Ukraine sama da 150,000 ne suka ƙetara zuwa makwabtan ƙasashe, kuma kimanin 75,000 daga cikinsu sun shiga ƙasar Poland ne. Grandi ya faɗa ta kafar Twitter da safiyar jiya Asabar cewa waɗanda aka raba su da muhallansu a cikin ƙasar ta Ukraine na ta ƙaruwa. To amma matakin soji da ake ɗaukawa sun sa da wuya a iya ƙesa adadinsu a kuma ba su agaji. Jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu sun jaddada ranar Juma'a cewa za su aiwatar da takunkumin da Amurka da Turai suka kakaba kan abubuwan da Russia ke sayarwa. To amma ita kanta Koriya ta Kudun ba za ta kakaba ma Russia takunkumi ba. An dai kakaba ma Russia takunkumi a wannan makon ne saboda mamayar Ukraine da ta yi. A matsayinta na ɗaya daga cikin al'ummomin duniya kuma mai sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, gwamnatin Koriya ta Kudu za ta goyi bayan matakin da aka ɗauka na bai ɗaya, ciki har da takunkumin tattalin arziki, saboda daƙile mamayar Ukraine da Russia ta yi da ƙarfin soji, don kuma a warware matsalar cikin lalama, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shekaran jiya Juma'a ta kafar Twitter. Wannan ya yi mawafaka da furucin da shugaba Moon Jae-in ya yi tun da farko a ranar, inda ya yi kiran da a warware rigimar ta hanyar tattaunawa ba ta yaƙi ba. Kayan lataro ne da na motoci waɗanda su ne Koriya ta Kudu ta fi turawa ƙasar Russia, su ma wannan takunkumi na baya-bayan nan da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi shelar ƙaƙabawa ma kayan saidawa zai shafe su. Za su buƙaci bi ta wajen kamfanoni masu harka da kayan fasahar Amurka, kamar su lataroni da safayan jiragen sama, wajen samun amincewar Amurka kafin a tura su Russia. Masu zanga-zanga a sassan duniya ɗauke da tutoci masu launonin shuɗi da rawaya sun yi ta bayyana goyon bayansu ga mutanen ƙasar Ukraine jiya Asabar, tare da kiran gwamnatocin ƙasashe su ƙara azama wajen tallafa ma Ukraine a ladabtar da Russia, a kuma kauce ma duk wani zarcewa zuwa cikin yaƙin da kaɗar wannan. Ɗaruruwan mutane sun yi tattaki cikin ruwa kamar da bakin ƙwarya a birnin Sydney, suna ta ɗaga murya suna cewa Ukraine za ta yi galaba, a yayin da kuma masu zanga-zanga a birnin Tokyo suka yi ta kiran da a kori Russia daga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Dubban mutane ne suka bazu kan tituna a Turai, inda masu zanga-zanga, ciki har da wasu 'yan asalin Ukraine da ke ƙasashen waje, a wurare irin London, Nicosia, Berlin, Athens, Helsinki, Madrid da kuma Milan, lullube da tutoci kuma dauke da kwalayen sakonnin da ke cewa a tsaye da yaki. Wani jirgin ruwan yakin Amurka ya buta mashigar ruwan Taiwan din nan mai sarkakiya jiya Asabar, a wani abin da rundunar sojin Amurka ta kira dan kewaye da aka saba, amma wanda China kuma ta kira takala. Bataliya ta 7 ta sojojin ruwan Amurka ta ce jirgin samfurin Aleburg class mai ruguza makami mai linzami mai suna USS Ralph Johnson yana sintiri ne kawai irin na yau da kullun a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa. Bi da jirgin yayi ta mashigar ruwan Taiwan na nuna yadda Amurka ta dukufa wajen kare yankin ruwan India da Pacific a matsayin budadden yanki, a cewar mai magana da yawun bataliya ta 7 din Nicholas Lingo a wata takardar bayani. Ya kara da cewa sojojin Amurka na zirga-zirgar jiragen sama, jiragen ruwa da kuma sauran harkoki na yau da kullun a inda duk dokar ƙasa da ƙasa ta halatta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna kashi na ƙarshe a maudu'inmu na illar da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. A yanzu dai manyan baƙi ne suke amsa tambayoyi tare da bada shawarwari. Ku biyo ni. Barista Hassana Ayuba mai riga.
Ke lawyer ce. Kuma kina aiki da bajin haƙoƙin yara. Bari mu ji daga gare ki.
To sannunmu da waraka ko? Da farko dai zan gode ma shi babban yayinmu Dr. Yahuza Getso. Kai kokari, mun kuma gode. Ka buga kusa duka inda yake mana zafi. An ce in mutum yayi kyau ya kara da wanka, muna dai da gwamnati. Amma har yanzu ba mu feeling impact din muna da gwamnati. Muna da masu tsaro, amma har yanzu ba mu ji a jikinmu cewa muna da masu tsaro a kasan. Shi yasa na ce in mutum yayi kyau ya kara da wanka. A suna dai muna da masu tsaro. Amma muna so su kara gyara harkan tsaro a Najeriya. Abu na biyu shine nagode commissioner nanan na Ministry of Education Kaduna State. O PAMSET ne ko? Sako zan bayar kuma ina so a idar da sakon. Duk private schools inda suke Kaduna ya kamata a yi zama da duka principals na private schools ɗin. Securities ɗin su ba securities bane. Wani tsohon baba ne za a kawo shi wanda ya kusan tafiya aje shi a gate wanda ko ni na buge shi zai tafi. A ce security. An shigo makaranta ma ba ma san an shigo makarantan ba. Gaskiya maganan gaskiya ne. Ya kamata ai kowane makaranta tana zaune a wani ƙauye ne, aka saye guri aka gina ta, akwai hakimai, akwai dakatan garin, suna nan a garin. Ya kamata ne a ce wannan local vigilante wanda ake training ɗin su nan kowane makaranta a tura su. Sannan principals na kowane makaranta su tabbata cewa wannan malaman su nan da suke musu aiki a makaranta ana biyan su akan kari. Domin ba a cin gari sai da dan gida. Ba a taba cin gari sai da dan gida. Shine magana. Ai kafin nan a shigo makarantan an sani ba ba sani ba. An kuma san za a zo a kwashi yaran. An gaya mawa. Shine magana. Magana ce a dunkule. Ya kamata gwamnatin Kaduna ta yi la'akari da wannan ta duba shi. Domin rayukan ƴaƴanmu ya fi komi. Ba a sayan rai da kuɗi. Za ka iya ajiyan kuɗi, ka sayi wani abu, ka je kasuwa ka sayi riba, ba a iya sayan rai. Ko ba shi bane jama'a. To, mun ji daɗin ilimi, mun san darajar ilimi, shi yasa za mu iya sai a gaban kowa mu yi magana. Sai a wayi gari ƴaƴanmu na zaune a gida. Shekaran da ta gabata, an fama da corona. Ni desk officer ce na gender. Na san cases ɗin fiyaɗai wanda aka tara mu akan table. Saboda me? Saboda abinda corona ta haifar. Ashe ni a matsayin uwa zan ji daɗi a rufe makaranta yaro ya zauna gida? Ni na je aiki ban san me suke a baya ba? Na samu case inda yaya ya kwana da ƙannan shi mata biyu, maman bata sani ba, ya musu ciki saboda corona. Yes, idan muna zagin gwamnati mu ma muna da namu, daddawa na da wari, bera ma na da sata. Iyaye kenan. Muna da namu, iyaye na da namu. Takwas tara yayi. baka san inda yaro yake ba a matsayin uwa ko matsayin uba kai bincike ina yaro nan yake ina yarinya nan ta je ya ta mace ma a kasan arewa karfe 6 bai kamata ya same ta waje ba jama'a kare nayi ni aifofiyar arewa ce ni mutumiyar Gombe ce ba kariya bane most of our parents are negligent about their children shi yasa mu muke wahala yanzu haka in kaje kan teburi na file ya kusan 20-30 cases ya kamata mu yi hankali yawanci informants din nan yaran mu ne kwarai yaran mu ne makwabci yaron shi ne yazo ya hada baki da kidnapper san san an dauki makwabcin su to ka zagi kidnapper ya san da kake zama ai ya hada baki ne da informant to mu ma muna da haki idan muna son a gyara mu fara gyara shi daga kasa sai ya haura sama gwamnati na da nasu muna da namu ko ba shi bane eh mu da gwamnatin Kaduna ba ta yi mana adalci akan yayan mu ba na sake faɗi don ya kamata su kira mu iyaye don mun ji zafi sunana Hassana an ce biyu yafi daya kuma muna faɗin gaskiya ne gara ka faɗi gaskiya domin gaskiya dokin karfe ne akwai ne taba ganin dokin karfe ne sai ko wanda ake designin daki gaskiya guda daya ce kuma Allah shike da gaskiya amma mu faɗe shi yanda yake ba mana adalci ba abu ya faru ya sami iyaye a garin ka ai ba mu ce ka ba mu komai ba kira iyaye ka jajanta da su ka ce ku yi hakuri ko ba ku kokari sai ka ce musu muna kokari muna kan dubawa bayi mana haka ba ba zan yi ƙarya ba don mu talakawa ne Allah zai azurta kowa lokaci kuma na Allah ne ba wanda aka haife shi da arziki ba wanda aka haife shi da talauci mu duba a wayannan wuraren security a makarantu a hada da yan gari da iyaye sannan da principals din su bada adequate training ma teachers din da suke employing kuma ya kamata teachers din da ake daukawa a nemo garanto su yi sign a san su daga ina ne suka fito domin ni fa na san abin da nake faɗi na san me nake faɗi most of the kidnappings ake a school akwai hannun malamai a ciki ba kariya bane ya kamata a tattace su da kyau a jawo hankalin principals na duk makarantu a yi zama da su domin wannan hakkin ba yara taya bane a wuyan gwamnati su kade ba yara taya wuyan kowa ne Allah ya taimake mu
Dr. Yahuza Getso Har yanzu za mu baka dama ka ci gaba da bada amsar tambayoyi musamman ma waɗanda Hassan iya ta waye maka. Ci gaba.
Duk abin da nake tare nake yi da hukumomin tsaro, tare nake da hukumomin yada labarai, sannan kuma shawarwari da aka ce ina bawa gwamnati shawarwari. Ai ka tafi Google da kanka. Je ka rubuta Yahuza Getso, ya ishe ka karatu sai kai tai. In ka shiga Google rubuta sunana da ka rubuta in Allah da za ka gani gwamnati kuma tana ji na kullun na magana da kafafan yada labarai na cikin gida da na waje ba boye nake yi ba matsalolin da aka samu kwanan nan akwai garuruwa tsakanin jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Kaduna da jihar Katsina a cikin awa 44 da suka wuce tunda yanzu an kawo yamma an dauki mutane a garuruwa guda 19 waɗannan garuruwan na je su ba tare da gwamnati ta sani ba amma yanzu gashi ina fada ta sani shi kuma malam mai tambaya suna cikin wanda suke sani a gaba ba dare ba rana suna tambaya ta bayanan da na samu kuma zan tafi field ina ga ya musu cewar na tafi field research so ina zuwa da kaina abu na biyu ina daukan tubabu inda akwai kauyukan da ni bazan iya shiga ba amma su za su iya shiga su goya ni a babur muna tafiya koda mun hadu da masu rike da bindiga za su ce musu wannan aikin bincike muka kawo shi ina ganin su suna gani na amma saboda alfarmar wanda ya fita daga cikin su ya dawo cikin mutane kuma shi ke dauke da ni akan babur kuma in yaje wancan garin ni bazan iya zuwa ba shi zai kai ni saboda kan naje ina samun bayanai akwai guraren da hukumomin tsaro in sun kama masu laifi nake zuwa ofisoshin su in ce ina son in tattauna da su in nemi bayanai a gurin su akwai bayanan da nake tambaya a gaban jami'in tsaro akwai bayanan da zan ce ina son a bani dama in je gindin bishiya in yi tattaunawa da su ta sirri akwai bayanan da suke bani wanda nake rikewa kaina akwai bayanan da suke bani wanda nake ba wa manyan shugabanni amma ba zan ba wa shugaba na tsaro a matakin da nayi tambayar ba saboda in na bashi ban yadda da shi ba akwai munafukai da yawa a cikin su a takeice
kowa ya fada albarkacin bakin sa mun samu shawarwari a wajen kwararre Dr. Yahuza Getso jama'a sun yaba da ayyukan da yake yi mun kuma samu shawarwari daga wajen babban sakatare na ma'aikatar ilimi daga jihar Kaduna da yazo mana wannan taro mun samu bayanai daga wajen barista Hassana ita kanta wacce ma tana cikin iyaye da aka sace ma ya kuma ga ta barista tana aikin shari'a ne fa tana kuma kare haƙoƙin yara ne fa to amma ya shafe ta to duk mun samu wa'annan bayanan kuma jama'a sun bada shawarwari daidai yanda ya kamata Muna so dai mu yi muku godiya, wannan gidan rediyo tana alfahari da ku. In babu ku, babu sashen Hausa na muryar Amurka. Inda ba a gayyace ku kun zo wannan taron ba, da ba za mu samu abin faɗi duniya su ji ba. Saboda haka muna muku godiya da kuka zo. Nan gaba za mu sake gayyata, a sake bita kan abubuwa. Shin bayanan iyaye za a dauka ne nan gaba, ko kuma a'a ɗaliban za mu haɗa ne wayanda suka samu kubuta su zo su bayyana mana irin abubuwan da suka gudana lokacin da aka kama su. Iyaye da suka biya ya suka yi, ina suka samu waɗannan kuɗaɗe. Ma'aikatar ilimi ta tarayya ita ce dai ta zama mana wani babban ƙalubale, domin duk ƙoƙarin mu na samu mai magana da su ko kuma mu gayyato su yana haɗuwa da tarjiya. Dukkan abokanan aiki na anan za su iya gaya muku, ba mu taɓa yunƙuri mu tashi mu je ma'aikatar ilimi ta ƙasa mu ce yau mun zo da niyyar neman a saurare mu, a ba mu dama mu yi tambayoyi, a ba mu amsa, mu samu yadda muke so ba. Ba a yadda. Saboda haka duk ƙoƙarin da muke yi, muna jira wani ya fito ya ce mana kun yi abin da ba daidai ba, don ba ku gayyaci ma'aikatar ilimi ta tarayya ba. Mu gaya musu gaskiya kamar yadda na faɗi yanzu, cewa ba ma iya gayyatan su, ba ma iya zuwa mu hira da su, ba sa amincewa, ba sa yadda su yi magana da mu. Kuma ko meye hujjar su, to ba mu sani ba. Saboda haka waɗanda suka yadda muka gayyato su, za mu yi da su, za mu kuma ba su dama su faɗi albarkacin bakinsu, su faɗi kuma iyakacin ƙoƙarin da suke yi. Ƙungiyoyi da ke da alaƙa da abin da yake shafi haƙoƙin yara, irin su ƙungiyar su Sa'idu, muna gayyato su kuma suna zuwa. Mu dai za mu yi namu ƙoƙarin na bayyanawa, na faɗakarwa, na ilmantarwa, kamar yadda aka ba mu izinin yi daidai gwargwado. Kawai dai ba za mu yadda ne a zagi wani ba, ko a cusa mu wani magana da bai da daɗi, ko kuma a kawo mana ɓangaranci a wannan shiri ba. Daidai abin da ya kamata mu yi shi muke yi. Domin kuma gode ƙwarai-ƙwarai da gaske da waɗanda suka zo daga nesa, Aisha Abdullahi Maiduguri, daga Yobe, daga Zamfara, daga Jos, daga duka dai, dukanku da kuka zo. Hadda yaiwa ɗan Katsina, Yahaya Hassan Iyatawa, shi ma yana nazari kullum akan irin waɗannan batutuwa, ya kuma taimaka mana a yau ma yayi nazari. Zan kuma gode wa abokan aiki na Aisha Mu'azu, Shamsiya Hamza Ibrahim, da kuma injiniyoyinmu Benjamin Gowon, da Awali Salihu, da kuma Murtala Faruk Sanyinna.
Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, sai mun haɗu a wani sabon shiri nan gaba. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam, ko za ka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Surajo.
To malam Muhammadu Surajo, kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto, ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya, ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan, ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, a nan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10,015 haka, don ba wani kwangararren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,800.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba, ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba, ko ba gaskiya ba, saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
Kamar menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci ba ne, ka gane. Yanzu zaka iya ka sai kaci a can, zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka, amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba, amma nan ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shi ne bambanci, dalili da yake nan da ya sa ka zo nan. In na fahimce ka kenan, da yanzu abin da kake samu a nan ba za ka, in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba.
Ya, ba zan samu haka ba.
To, birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kamar a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwacin inda ka same ni yanzu anan.
Eh, menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Irai 11 FCDA.
Irai 11 FCDA. To, kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa?
A'a, bana haya, ina dai zama ne a wani shago na dan uwana.
Kin na fahimce ka kenan, dai baka biyan kudin haya?
A'a, bana biyan
kudin. A shagon wani dan uwa kake zama?
Eh.
Kamar mallam, kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida?
Gaskiya wani lokaci zan iya yi sati 4, sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7. Mun ban taba wata biyu a nan garin ba.
Baka taba wata biyu ba. To, mallam yana da iyali haka?
Eh, yana da iyali.
Kamar matan ka nawa?
Mata na 2.
Ƴaƴa fa?
Ƴaƴa na 5.
Kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyinsu?
Insha Allah, da wannan sana'ar nake daukan nauyinsu.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To, a gaida Malam Sale.
Jagora, yeah. Bawa wang birni, kasasabar da kwaawa karar kuka da tsuwa mun shagalle to da yunwa mun bishe da kishiruwa mun makalce da tsowa Allah kai ke sauya
kawo ƙashen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri